Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da 16. Abin niyyar mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 101.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, barkanmu da wannan yammaci. Yau Alhamis 6 ga watan Satumbar shekarar 2018. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi kuka lalubo, wato karfe 3 na agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya daga Nazir Ahmad Hausawa. Nazir, da fatan kana lafiya.
Lafiya kalau Muhammad.
Madalla.
A yau Alhamis ne, Afghanistan ta yi jimamin rasuwar fararen hula har 26, wanda ya hada da ƴan wasa da ma'aikatan ceto da kuma ƴan jaridu a wani tagwayen harin kunar bakin wake da aka kai a Kabul. Sai a Japan, ya zuwa yanzu inda aka tabbatar da mutuwar mutane 7 sakamakon wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.7 da ta afku a tsibirin Hokkaido. Sai kuma ƙasar Habasha ta sake bude ofishin jakadancin ta a Eritrea a mataki na baya-bayan nan na ƙara inganta dangantaka tsakanin su.
Kanin labaran duniya kenan. Yayin da Amurka ke kokarin janye dakaranta a wasu ƙasashen yankin Sahel da suka hada hadda jamhuriyar Nijar, masu sharhi na bayyana ra'ayoyi mabambanta.
Janyewa sojoji na musamman na ƙasa Amerika daga ƙasashen Afrika, musamman jamhuriyar Nijar da Mali da sauransu, zai kawo wani cikas.
Zawarsu da suka zo sun hana Boko Haram ta yi wani farmaki, a'a.
Za mu leƙa Najeriya, ku ji halin da 'yan gurin hijirar rikicin da jihar Taraba aka samu a jihar Taraba kenan, da ya raba da mahallansu ke ciki. Baya ga haka, Juma'a Ali za ta shigo da shirinta na Sai Bango Ya Tsage. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin. Yanzu kuma ga Nazir ɗin ya dawo da cikakkun labaran duniya.
Masauraro, assalamu alaikum. A yau Alhamis ne, Afghanistan ta yi jimamin rasuwar fararen hula har 26, wanda ya hada da 'yan wasa da ma'aikatan ceto da kuma 'yan jaridu a wani tagwayen harin kunar bakin wake da aka kai a Kabul. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin wannan hari a kamfanin dillancin labaranta mai suna Amaq. Tashin hankalin ya faru ne a daren Laraba a yammacin wajen garin Dasht Barci na babban birnin, wanda yake makare da al'ummar Afghanistan da ke bin aqidar Shi'a. Mai magana da yawun ma'aikatar lafiya Wahid Majroh ya fada wa muryar Amurka cewa ana yi wa kimanin mutane 100 jinya a asibitoci daban-daban sakamakon ciwukan da suka ji a harin na tsakar dare. Jami'an 'yan sanda da waɗanda abin ya faru akan idanuwansu sun ce bam na farko ya tashi ne sakamakon tarwatsa kansa ɗan ƙunar bakin waken da ya yi wajen a cibiyar wasanni da ke shirin fara wasan kokawa. Ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 7 sakamakon wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.7 da ta afku a tsibirin Hokkaido da ke arewacin Japan. Hukumar hasashen yanayi ta Japan ta ce an ga idanuwan girgizar ƙasar da ta tsaga ƙasa da zarfin kilomita 40 ne a kusa da gabashin birnin Tomakomai. Masifar ta haifar da zamewar ƙasa da ta binne ɗaruruwan gidaje gami da kwararar taɓo a titunan ƙauyuka. Wutar lantarki ta ɗauke a kusan dukkan gidajen da ke tsibirin kimanin miliyan 3. Haka kuma an rufe hanyoyin jiragen ƙasa na tsibirin gami da sabon filin jirgin sama na Shitose. Kafar yaɗa labarai ta NHK ta ce mutane 140 ne suka ji rauni, ana kuma zaton kimanin mutane 40 ne suka ɓata a cikin ɓarnar da girgizar ƙasar ta haddasa. Bayan kwashe awanni 12 a gaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattijai, wanda aka naɗa alƙalin kotun ƙoli Brett Kavanaugh, ya koma wani zagaye a yau Alhamis domin amsa tambayoyi, a yayin da 'yan Majalisar Dattijai ke yanke shawarar ko za su goyi bayansa ya zamo alƙali na tara a kotun ƙasa mafi girma. Shugaba Donald Trump, da ya zaɓi Kavanaugh a watan Yuli, ya ce yana jin daɗin yadda zaman ke kasancewa ya zuwa yanzu. A zaman da aka yi na jiya Laraba, Kavanaugh ya yi alkawarin tabbatar da shari'a daban ba tare da Trump ba. Kungiyoyin mata da yawa suna sukar tabbatar da Kavanaugh saboda tsoron zai kada ƙuri'arsa ta tare da sauran alkalai masu tsatsauran ra'ayi wajen rushe dokokin 'yancin zubar da ciki. Masu zanga-zanga sun jawo tsaikon zaman sauraron, ɗaya daga cikinsu ya yi kuwar ruɗaɗɗen shugaban ƙasa da kuma ruɗaɗɗiyar shari'a. Labaran duniya kuke sauraro daga sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. An yankewa sojojin Sudan ta kudu guda 10 hukunci bisa laifin yin fyaɗe da kashe mutane a yayin wani sumame da aka yi a otel ɗin da ke Juba shekara 2 da suka wuce. An kashe wani ɗan jaridar ƙasar tare da wasu ma'aikatan agaji na ƙasa da ƙasa guda 5 da aka yi wa mummunan fyaɗe a yayin da wasu sojoji kimanin 50 zuwa 100 suka afka otel ɗin Terrain a kudancin babban birnin Sudan ta kudu a watan Yulin shekarar 2016. Kamar yadda manajan otel ɗin ya bayyana, haka kuma an harbi ma'aikacin agaji ɗan Amurka gami da yi masa rauni a yayin mamayar. Alƙalin kotun sojin ya yanke wa sojojin hukuncin ɗaurin shekaru 7 zuwa ɗaurin rai da rai a yau Alhamis. An sallami wani soja da ake zargi wanda ke fuskantar irin waɗannan laifukan sakamakon rashin shaidu. Haka kuma alƙalin sojin ya umarci gwamnati da ta biya diyyar dalar Amurka 4,000 ga kowace mace da aka yi wa fyaɗen da kuma baiwa waɗanda suka mallaki otel ɗin fiye da dala miliyan 2. Soja na 12 da ake zargi a mamayar ya mutu a tsari. Kasar Habasha ta sake buɗe ofishin jakadancinta a Eritrea a mataki na baya-bayan nan na ƙara inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu bayan rikicin shekaru 20. Kafar yaɗa labarai da ke da alaƙa da gwamnati ta Fana ta faɗa a yau Alhamis cewa Prime Minister Abiy Ahmed ya sake buɗe ofishin jakadanci a Asmara, babban birnin Eritrea, a wani takaitaccen biki da shugaba Isaias Afwerki. Shugabannin biyu za su yi wani taron koli tare da shugaban Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad daga baya. Shugabannin Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa za su gudanar da taron koli a Pyongyang daga 18 zuwa 20 ga wannan wata na Satumba idan Allah ya yarda. Mai baiwa shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in shawara kan harkokin tsaro, Chun Wi-yong ya bada sanarwar ranakun a yau Alhamis a Seoul, kwana ɗaya bayan ya jagoranci wakilai.
A gaida Nazir Ahmad Hausawa wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zamu fara ne daga Jamhuriyar Nijar, inda yayin da Amurka ke kokarin janye dakaranta a wasu kasashen yankin Sahel da suka hada hadda kasar ta Nijar, masu sharhi sun fara bayyana ra'ayi mabambanta, inda wasu ke sukar matakin yayin kuma da wasu ke cewa san barka. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Sule Mummuni Barma ya aika mana daga Yamai.
Duk da yake kawo yanzu shugabannin rundunar mayakan Amurka ba su yanke wata takamaimiyar shawara ba akan batun duba hanyoyin janye dakarun wannan kasa daga nafiyar Afirka, jama'a na kallon matakin ta huskoki da dama. Alkasim Abdurrahman mai sharhi ne akan al'amuran tsaro.
Janyewa sojoji na musamman na ƙasar Amerika daga ƙasashen Afirka, musamman jamhuriyar Niger da Mali da sauransu, zai kawo wani cikas musamman ga sojojin ƙasashen Faransa wanda in ba su yi hankali ba a lokacin da suke neman goyon bayan ita ƙasar Amerika na musamman bisa ayyukan da suke na yaki da ta'addanci, za su kasance su kaɗai kuma su kaɗai ba su iya yin aikin da ke gabansu wanda suke son su yi. A gaskiya abin da ke gaban na ƙasashenmu ya fi ƙarfin su ƙasashen namu. In ka kalli abubuwan da suke faruwa a Syria, abubuwan da suka faru a Iraki, Afghanistan da sauransu, to ƙasashe irin namu wanda suke da rauni barazanar ta fi ƙarfin su kaɗai, sai da musaya fasaha da musaya bayanai da goyon baya da gudunmuwa ta kayan aiki na zamani na kwarmato da lokon asiri.
Tsanantar ayyukan ta'addanci a yankin Sahel yasa kasashen yammaci mayar da jamhuriyar Nijar tamkar wani sansani, lamarin da ke shan suka daga jami'an fafutuka irin su Dambaji Son Allah. Saboda haka yake cewa abin farin ciki ne idan Amurka ta tabbatar da shirin janyewar sojanta daga wannan kasa.
Abu ne wanda zamu tabawa, inda fi sibilillahi za su barin kasashen, babu wani sheri a cikin ta Yesu, su tashi su bar mu na kasashen mu, su ɗebe hannuwansu bisa harkoki na kasashen mu, shi zamanto mu tomu mu'amala da su, shi zamanto mu'amala ta kasa da kasa wadda za a yi, su ci riba mu ci riba.
Makudan kuɗaɗe ne kasar Amurka ke kashewa domin ayyukan tsaro a kasashen da ke fama da ta'addanci. Dalili kenan da mai sharhi akan al'amuran tsaro Dr. Sani Hayyajan Juna ke danganta shirin ficewar sojan Amurka da dalilai masu nasaba da matsin tattalin arziki.
amfanin da Amerika take samu a ƙasar Najeriya ba a kwatanta shi da wanda take samu a ƙasar Niger. In ma ta samu, Najeriya tana da man feta, tana da albarkaku da dama waɗanda Amerikawa suna iya hangen su, suna son su. Dan an ka kula dan saboda harkar Boko Haram, ƙasar Chad, ƙasar Niger, ƙasar Kamaru, ƙasar Najeriya suna iya abin da suke iya yi. Zawwarsu da suka zo sun hana Boko Haram ta yi wani farmaki, a dan haka kenan akwai abin da suke hasashe a ƙasar Najeriya. Idan ba su tafi ba, akwai abin da suke samu wanda shine ba su samun shi Niger.
Kore yake wasu na kallon ficewar sojan Amurka a matsayin wani koma baya ga sha'anin tsaro a yankin Sahel. Ta wani bangare, matakin zai ba sojan Niger damar su gaji dukkan ingantattun kayan yakin da Amurka ta girke a arewacin wannan ƙasa.
Manya-manyan ayyukan da ƙasar Amerika ta fara a jiha kamar ta gare su, musamman ta fara hilin jirgin nan, don ka ayyukan za su tsaya ne ko za su ci gaba, ko kuma idan za su janye za su ba da hilin ga ƙasar Niger ne tare da horon sojojinta na kula da ayyukan da sauran duka kayan aikin da ke wurin. Idan haka in ya samu, wannan ai ba karamin ci gaba ne ta ga ƙasar Niger ba, na ta mallaki irin wannan hilaye da kuma kayan aiki na zamani na musamman.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare kan wannan batu na yunkurin da Amurka ke yi na kwashe dakaranta daga Niger da wasu yankunan Afirka, muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon wannan lamari? To ma kafin nan, idan muka leka makwabciyar ta Niger wato Najeriya, yan gudun hijirar da rikicin manoma da makiyaya raba da muhallansu ne a jihar Taraba suke neman a kai musu ɗauki, suna masu ikirarin cewa gwamnati ta yi watsi da su, zargin da hukumomin jihar suka musanta. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Su dai waɗannan 'yan gudun hijira da tashi-tashin hankula ya rabo da gidajensu, yanzu haka ma sun shafi makonni a jalin gwafadar jihar a wasu sansanonin wucin gadi, inda suke kokawa game da halin da suke ciki, musamman ma ta fuskacin cimaka. Ga kuma zargin da suke ne cewa an mai da su saniyar ware. 'Yan gudun hijiran dai sun ce in baicin taimako da suka samu daga wasu kungiyoyin sa kai na ƙasa da ƙasa, ba fa wani tallafi da suka samu daga bangaren gwamnatin jihar Taraba.
Ba gwamnati, ina roƙo duk abin da Allah ya yi ba ni, na gode.
Sunana Umar Isa Yaya, ina kira ga gwamnati. Mutanen kungiyoyin duniya sun zo sun taimaka mana, Allah ya saka musu da alheri. Gwamnati kuma ina kira, mu ma nasu ne, saboda haka inda halin taimakawa muna nema a taimaka mana su ma.
Na samu shinkafa, na samu bokiti, na samu gishiri, na samu mai, na samu zani, na samu abin shimfiɗa. Na yi farin ciki, Allah ya saka da alheri. Ina son gwamnati dai taimaka, Allah rufa mana asiri.
Kamar dai waɗannan 'yan gudun hijira, shi ma Mr. John Gwani da ke zama mataimakin shugaban 'yan gudun hijira da ke anguwan Abuja Pestu, ya koma bayyana irin halin da suke ciki a yanzu.
Tun da muka zo dai, gwamnati dai ba ta ɗauki wani tallafi akan cewa taimaka 'yan gudun hijira da shi ba, illa yan musamman kamar kungiya soci suke taimaka ma 'yan gudun hijira. Sa'annan kuma PCNI, Traditional Committee on North East Initiative, su ne suka taimaka suka tallafa ma 'yan gudun hijira a Taraba ko a Jalingo gaba ɗaya.
Shugabar kungiyar daƙile kisan gilla a jihar Taraba, Hajiya Aisha Bashir Ado, na mako cikin masu taimakawa 'yan gudun hijira a yanzu. Tako bayan irin kokarin da suke yi.
Kiran da nake shi ne waɗannan da suka bar wurarensu a yi taimaka, don gaskiyar maganar shi ne yanzu muna da 'yan gudun hijira sama da 18,000 lissafin da muka yi kenan. Saboda haka duk waɗannan mutane suna da muhallinsu, gidajensu ya kone, a taimaka musu da kayan gini da yanda za su yi su koma, za su koma su zauna, zaman lafiya kuma ya samu, a tabbatar da jami'an tsaro a wuraren nan.
Ake kira kenan ga kungiyoyin masu zaman kansu da su yi me?
Su haɗa kai da gwamnati da kuma su al'umma, a taimaka mutanen nan su samu su koma muhallinsu. Shi ne kiran da nake al'umma.
To ko me hukumomin jihar Taraba ke cewa game da zargin shakulatin ɓangaren da 'yan gudun hijiran ke yi a yanzu? Mr. Naval Ganabo da ke zama shugaban hukumar kai ɗauki a jihar Taraba wato SEMA ya kokare ta wannan zargi da 'yan gudun hijiran ke yi. Kana mako ya bayyana irin kokarin da suke yi a yanzu.
Su ma ba mu bar su a baya, muna kai masu abinci kuma sannan ma muna kai masu jinya ma duka, muna ba su abinci ma lura da su.
Na san akwai sansani na da ke jillari, kaman kuna tunanin za a mai da su can ko yaya?
Yanzu muna bukatar gwamnati ta zo ta ba da izini da kuɗi wanda za mu mubin nasu su je jin lafiya su zauna, don wancan zai fi dacewa a can suna zauna a can.
fiye da mutum 2000 ne ma tashi-tashi hankula ya raba da gidaje a arewacin jihar Taraban. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Yanzu da yi muna kan batun na 'yan gudun hijira amma a Nijar, inda hukumomin jihar Maradi da ke makwabtaka da jihar Zamfara mai fama da rikicin 'yan bindiga suka bayyana cewa akalla 'yan gudun hijiran Najeriya 300 ne ke neman mafaka a jihar ta Maradi, tare da bayyana matakan da suke ɗauka na samar da cikakken tsaro akan iyakokin jihohin biyu. Ga gwamnan jihar ta Maradi Alhaji Zakar Umaru da ƙarin bayani a hirar da suka yi da wakilinmu Shu'aibu Mani.
Lalle a yau akwai tashi hankali can kinta, kuma wannan abun ya so mu shahuwanmu, don yau akwai mutum kusan 300 da suka gudun hijira suka zo inda muke. Muna nan muna ɗaukan matakai yadda za mu sa su cikin yanayi mai kyau, wanda lalle za su san sun zo gidan 'yan uwa, sun zo gidan makwabta. Muna nan muna wannan, kuma mun kirayi masu hannu da shuni za su kama muna insha Allah. Zancen ta'addanci da kace ana shiketarwa ana yi muna yaudara, akwai shi har daga jihar Katsina ma akwai wannan. Nan mutum ya je ya saido 'yan bisa shi kasuwa, a biyo shi da dare, a yaudare shi, a amshi kuɗi ko a halaka shi. To wannan abun akwai shi, muna samun shi a nan yanki na Madarun, na gidan Rumji, na Gazawa, na Aki, duk dai bakin iyaka. Kuma waɗannan abubuwan mun gane da sa hannun 'yan uwan waɗanda ake ma wannan ta'addanci, wanda ake yaudara. To mun yi kira ga duka jama'a, mun ce za mu yi bincike 'yan gudun hijiran nan da ke zuwa, za mu karɓe su saboda dalilan nan uku da na hudu. Amma sai mun tace miyagu kada su yi amfani da wannan alhorma da muka yi ma 'yan gudun hijira su shigo cikin su yaudare mu.
Gwamnan jihar Maradi Alhaji Zakar Umar kenan. Tun zagogon nan na cewa karfe 11 safe ne da minti 17 kai tsaye ana tare da sashen Hausa na murar Amurka. Yanzu kuma ga shirin sai bango ya tsage.
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin da ke baiwa masu sauraron mu damar yi wa jami'an gwamnati da sauran shugabannin jama'a tambaya kai tsaye. Shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya dan majalisa Abdulrazak Namdas zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A saboda haka ba tare da bata lokaci ba ga mai tambayar mu ta gaba. Bismillah.
Assalamu alaikum Hajiya.
Wa alaikum salam.
Yawa tambayar mu na karshe shine wayannan tambayoyin mu da suka bar mana su a rubutu. Yake akwai mace da ta turo mana da sako guda daya, sannan kuma sai wayannan tambayoyi guda biyu da aka bar mana su a rubutu Hajiya.
To, bismillah.
Yawa, tambaya ta farko daga Bashir Muhammad. Bashir Muhammad Lugoi yana tambaya ne akan cewar shin majalisa a matsayin su na majalisar dokoki, masu kawo dokoki, shin ba su da wata kariya ce da take kare su kamar yadda gwamnoni suke da kariya sakamakon ganin abin da ya faru da a baya da wasu sanatoci? Misali ya kawo na farko kamar da sanata Dina Mulayo, abin da ya faru da shi, take to ba su da wata kariya ce da take kare su? Sannan tambayarsa ta gaba yace akwai wani lokaci da shugaban kasa ya cire wasu kudade saboda a sayo makamai, sai kuma majalisar sai suka ba su aminta da wannan kudin ba? To shin me ya kawo rashin amintansu da wannan kudin? Shine yake so ya san da wannan.
To, kaji tambayoyin wannan ban Allah ko?
Na daya, maganan da yake faɗa cewa ko muna da kariya. Muna da kariya. Amma a cikin kudin tsarin mulkin da muka daga jarar fuska yana cin abin da muka kai gaban shugaban kasa, cewa kariya ɗan majalisa yana kawai a cikin zaure lokacin da zai tashi yi magana. Duk abin da za ka faɗa a cikin majalisa ya kamata a maka kariya akan wannan kalamin da ka faɗa. tara kai ka kotu akan wannan. Amma in ka ci tazauri ba ka da kariya, ba mu da irin kariya kamar na gwamnati cewa ba za ka kotu ba, ba gan shugaban majalisar dattawai shi Senator President Bukola Saraki ba ana kai shi kotu ba, da yana da kariya ai da ba wanda zai kai shi kotu kamar da gwamnati a su ba a kai shi da mataimakan su shugaban kasa da mataimakin sa ba a kai su kotu sai lokacin da suka tsare. Amma mu kariyar mu da abinda kake da shi ka faɗa kawai a majalisa nan ne inda kariyar ka ya kamata a tsaya, ba wai ta wannan ba. Na duba maganan shugaban kasa ya kawo
waya kai a wasu
kwanakin baya. Wanda ne nake fahimta ba tun shi ne yake faɗa shi ne akwai kuɗin da shugaban kasa ya cire ya je yake ya saya helicopter a America don yakin Boko Haram da kuma rashin tsaron ƙasar Najeriya. To mu a majalisa mun yi korafi wanda su ma shugaban da kuma fannin jakarwa sun sani. Dama kafin ma a je a saya wannan kayan ya kamata sai an kawo majalisa mun amince kafin a je a saya kayan nan. Amma in an cire kuɗi an je an saya an zo daga baya ake ga mana to wannan ba bi ƙa'ida ba. Shi yasa kowane fanni yana da aikinsa, wannan aikin demokradiya ne. A lokacin sojoji za ka iya kai wannan, amma a nan majalisa ne dukiyar Najeriya dole ne kafin a faɗa. Biyan Najeriya ne suka zabo mu mu zo majalisa, dole ne mu sai mun yarda da wannan shi ne lokacin da aka samu wannan korafin muka faɗa cewa ba a yi daidai ba.
To amma bisa bincike ko bisa rahotannin da ana bayani akan cewa ku ƴan majalisa ku kuke da laifi dan ba ku amince da kasafin kuɗin da ku da ya aika ba, saboda haka akwai lokacin da idan ba ku amince da wannan kasafin kuɗin ba shi shugaban ƙasa yana da iko ya ɗauki matakin da ya ɗauka. Saboda haka ana ganin akan cewa a wannan batu na sayin jiragen saman yaƙi din nan shi shugaban ƙasa ya fi ku gaskiya.
Farko ina so mutane su fahimta, in ma ba mu amince da kasafin kuɗi ba, doka ta ba shugaban ƙasa dama ya cire kuɗi ya saya abubuwa, amma kai kuɗin ya ci abun da kasafin kuɗin shekaran ta wuce aka yi shi. Amma ko za ka je ko da kana da hurumi za ka je ka sayo, ai an ce sai ka kawo gaban majalisa ɗin an amince, don kun baka kawo an amince ba to wannan ka karya doka. To ko da shugaban kasa ba amince wannan kasafin kuɗi na 2018 ba, to yana so zai saya kaya, doka ta ce je ka rubuto ma majalisa cewa ga abinda nake son yi, wannan bashi ne na karbo amma bashin nan ina son saya abu da shi. Mu san da shi mu yadda da leda abu mabawa a Najeriya za su yi ba za a je wata kasa mai guda, ya za ka je wata kasa ga baki daya majalisa ba ta sani ba a ce ka je ka sayo. Shi ne abin da muke faɗa cewa inda an rubuto mana da ba za mu yi wannan maganan ba, kuma yana cikin abin da muke faɗa cewa ya kamata a samu fahimta tsakanin zakasuwa da fannin majalisar dokoki. Yanzu ni ina APC in shugaban kasa ya rubuto mu ɗan APC dole mu yadda mu tsaya mu kare wannan, amma ai ba rubuto ba da an rubuta in yanki daban take, ko mu amince ko ba mu amince da kasa dukkan dole wannan ba za ka tsaya komai ba sai ka nema mun amince da wannan.
To karanto mana wasiƙar mutum na biyu ko?
Yawa tambaya tana nan kamar haka. Na farko dai tambaya daga mace, na farko tambaya daga hannun Hajiya Ajuji Metuwo Bargu gura shi kawo daga karamar hukumar Shani local government jihar Borno.
Ta
wa wai menene su mata ba a jin turiyarsu a majalisa, ko rashin iya aiki ne ko ɗan majalisun ne basu dama su faɗi albarkacin bakin su ko kuma su nuna kuzarinsu da zagarsu? Tambaya ta biyu ita ce kamar haka, wai wannan abu da gwamnoni suke nema a kafa ƴan sandan jihohi, ina matsayin majalisa a kan wannan batun?
To, an gama tambayoyin?
Akan ne.
Batun da ake na nema a kafa ƴan sanda rundunar ƴan sandan jihohi wai meye matsayin majalisa akan wannan?
To, mutum.
Kash, a saboda ƙurewar lokaci sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Shugaban kwamitin yaɗa labarai na Majalisar Wakilan Najeriya, dan majalisa Abdulrazak Namtas zai ba da amsa ga waɗannan tambayoyi da aka masa. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin nake cewa a huta lafiya.
Madalla yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sai wasika ta gaba ta ce, Salam VOA Hausa, Allah sarki, talaka bawan Allah, talaka Allah kadai ke sanka. VOA Hausa, mun fara da wannan kalamai ne, duba da irin bala'i da muke sha na wahalar hanyar mu, wadda ta taso daga dirin daji zuwa makoko. Wallahi idan aka yi ruwan sama, sai an yi aikin gayya na gyaran hanyar idan za a bi. Wani lokaci ma wani guri sai ka biya sannan a rika maka sannan ka haye. To a ƙarshe muna kira ga mai girma gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu da ya dubi girman Allah ya sa a gyara muna wannan hanyar. Sako daga Umar na Liliya Makuku da Bashar Kansila Diri da Zainab Ma'aruf kasuwar gari dirin daji Kebbi jihar Najeriya. Wasika ta gaba ta ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga jama'a da su dukufa wajen motsa jiki gani irin rahoton da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta fitar na cewa kimanin kwatar al'ummar duniya ne ke cikin hatsari na kamuwa da manyan cututtuka a dalilin rashin motsa jiki. Dan haka muna kira da al'umma da su tashi tsaye wajen motsa jikinsu. Da fatar Allah ya sa mu dace baki daya.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
A yau Alhamis ne Afghanistan ta yi jimamin rasuwar fararen hula 26 wanda ya hada da 'yan wasa da ma'aikatan ceto da kuma 'yan jaridu. A wani tagwayen harin kunar bakin wake da aka kai a Kabul, kungiyar ISIS ta dauki alhakin wannan hari a kamfanin dillancin labaranta mai suna Amaq. Tashin hankalin ya faru ne a daren Laraba a yammacin wajen garin Dashti Barci na babban birnin wanda yake makare da al'ummar Afghanistan da ke bin aƙidar Shi'a. Mai magana da yawun ma'aikatan lafiya Wahid Majruh ya faɗa wa muryar Amurka cewa ana yi wa kimanin mutane 100 jinya a asibitoci daban-daban sakamakon ciwukan da suka ji a harin na tsakar dare. Ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 7 sakamakon wata girgizar kasa mai karfin maki 6.7 da ta afku a tsibirin Hokkaido da ke arewacin Japan. Hukumar hasashen yanayi ta Japan ta ce an ga idanuwan girgizar kasar da ta tsaga kasa da zurfin kilomita 40 ne a kusa da gabashin birnin Tomakomai. Masifar ta haifar da zamewar kasa da ta binne ɗaruruwan gidaje game da kwararar tabo a titunan ƙauyukan. Wata lantarki ta ɗauke a kusan dukkan gidajen da ke tsibirin kimanin miliyan 3, haka kuma an rufe hanyoyin jiragen ƙasa na tsibirin game da sabon filin jirgin sama na Shitose.
Masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma anjima za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Amma idan Allah ya kai mu anjima ɗin da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan maudu'in da muka sa muku na janyewar dakarun Amurka daga yankin Sahel musamman a jamhuriyar Nijar. A madadin kowa da kowa sai anjima, yanzu ga shirin yau da gobe.